a Najeriya hukumomin da ke kula da iyakokin kasar sun musanta labarin da ke buzo a cikin kasar cewa wai za a kekiro wata sabuwar kasa full ta Majalisar Dinkin Duniya wadda Najeriya za ta rasa kananan hukumominta 24 sai a hada da waɗansu kananan hukumomin da ke kasar Kamaru domin a kafa wannan kasar. Wannan bayani ya kawo cece-kuce a cikin Najeriya wanda ake zargin wai tun lokacin Olusegun Obasanjo yake shugaban Najeriya ne aka yi wata yarjejeniya tsakanin shi da Paul Biya da Majalisar Dinkin Duniya wanda kuma aka sanya wa hannu a watan Maris na shekara ta 2003 cewa za a fito da wata kasa daga bangaren Najeriya da kuma bangaren Kamaru domin kirkiro wata kasar ganin irin cece-kuce da koringamin da ake fama da su a wannan yankin. Alhaji Adamu Adaji shine babban daraktan hukumar kula da iyakokin Najeriya kuma ya min karin haske dangane da wannan labarin da yake kanzon kurege ne.
To wannan labarin kamar yadda kuka jiyo akan kuka jiyo amma hasilin sa ba gaskiya a wannan magana. Wasu ne suka kago kule-kulen su ne na don da su samu su tada hankalin mutane in ba haka ba wannan ba tushe sansan ba asalin sa. Ba ta ba cikin gana da aka yi tsakanin shugaban kasar Najeriya tada Olusegun Obasanjo da na Kamaru Paul Biya ba ta ba magana wani magana cewa za a kebe wasu wurare daga ada kasar Najeriya ko kuma Kamaru a hada a kirkiro wata kasa daban ba. Wannan ba asalin sansan sa wannan kariya ne mutanen da kawai suka yi da kule-kule abin da ake kira wannan fake news kenan.
Yanzu akwai wani mataki da za ku ɗauka ga ƙungiya ko rukunin mutanen da suka yi wannan rubutun na ƙarya kuma suka baza shi a duniya?
Mun dai ba da shawara a gwamnatin tarayya da su hukumomin tsaro su yi bincike mutaka da wannan labarin nan na ƙoƙarin tada hankali a binciken su a gano su waye ne a hukunta su da ya kamata.
A waje ɗaya Ambassador Hassan Tukur ƙwararre ne akan sha'anin diplomasiya kuma shina da cikakken bayani akan irin ƙuri'ar raba gardama da aka yi a wannan lokacin ga kuma ƙarin haske da ya yi mu.
Labarin ba gaskiya ce. Faruku wato labarin dogon labari ne. Ka san wannan yankin da suke cewa Majalisar Dinkiya za ta raba ta ne da wata ƙasa sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya da Kamaru in ka tuna can yanki ne wanda take gargajin Majalisar Dinkin Duniya. A 1961 February 11 an yi zaɓen raba gardama a wuraren. Wanda yankin da suka kirga a cikin local government na Najeriya nan daga Borno State har zuwa Taraba suka yi zaɓe suka zaɓi su zanna Najeriya. Sannan a Kamarun yankin Buya da Bamenda wato Northwest and Southwest provinces na Kamaru suka zaɓa suka zanna Kamaru. In ka tuna kuma aka zo aka yi rikicin Bakasi to wannan shari'an da aka yi a kan Bakasi ita ta jawo wannan cece-kuce aka yi meeting tsakanin Obasanjo da Paul Biya da Kofi Annan suka zarda da cewa abinda kotun duniya ta zartar a kan wannan yankin ya kamata Najeriya da Kamaru su zanna su bi diddigin su raba kasan don kar a sake samun jayayya a kan wannan batu. Don haka wannan kasan bakin alƙalami ya riga ya bushe tun 1961 February 11 da aka yi zaɓe. Sannan wannan judgment da aka yi a Hague a kan wannan issue na Bakasi shi kuma ya zo ya daɗa ƙarasa zancen ya bushe. Amma akwai mutane a cikin Kamaru da kuma wasu a 'yan Najeriya kamar gefen in fact a local government da na fito ja da ganye Togo da wajen Taraba suna nan suna cewa suna so a ba su kasa mai suna Ambazonia. To wa'innan mutane masu zon a ƙirƙiro Ambazonia su suka jawo wannan cece kuce har suka rubuta wannan ciriritan da mutane suke gani suke ce gaskiya a ciki ba gaskiya a ciki. Kasan yanzu zamani yanzu akwai wannan yanan gizo kowa ya bushe iska sai rubuta abin da yake so sai watsa. Ni na zanna cikin wannan kwamiti na Bakasi kusan shekara 15. Duk abubuwan da aka yi ina cikin waɗanda suka yi meeting waɗanda suka ba wa gwamnati shawara kuma ina nan lokacin da aka yi judgment din a Hague ina ma a cikin kotun. Mutane da yawa sun bugo min waya suna tambayan cewa ya wannan akwai gaskiya ba gaskiya a ciki.
Ambassador Hassan Tukur kenan a tattuna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.